jobless. Peace, Africa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci da fatan an yi ne lafiya. Yau ranar Alhamis 18 ga watan Yuni shekarar 2020. Sarfili Hashim Gumel ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna wa shugabannin tsaron kasar rashin gamsuwa da aikinsu. Haka kuma muna dauke da rahoto na musamman kan halin inda al'umman Najeriya suka tsinci kansu na rashin tsaro da kuma COVID-19. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Ga cikakkun labaran duniya. New Zealand a yau Alhamis ta bayyana mutum na uku da ya kamu da coronavirus a cikin makon nan, lamarin da ya sanya gwamnati sake daukar tsauraran matakan killace masu shigowa kasar bayan da ta yi shelar kauda yaduwar cutar a kasar. Dissabbin kamuwar su uku sun shigo ne daga wasu kasashe na sassan duniya zuwa New Zealand. Na baya-bayan nan ya zo ne daga Pakistan wanda tuni aka killace shi. Hukumomi na kokarin gano duk waɗanda suka yi mu'amala da shi da kuma wasu mata biyu daga Burtaniya da aka tabbatar suna ɗauke da cutar bayan an sallame su kafin kammala wa'adin killace kai don su ga wani ɗan uwansu mara lafiya. Akwai damuwar hauhawar sabbin kamuwa a sauran sassan duniya. India ta bayyana sabbin kamuwa 12,881 a yau Alhamis, alƙalma mafi yawa a wuni ɗaya tun farkon annobar. Yanzu waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a ƙasar sun kai 376,000, alƙalma mafi yawa bayan Amurka, Brazil da Rasha. A Amurka, jihohi sama da dozin ne suka bayyana adadin waɗanda suka kamu da cutar cikin wuni ɗaya mafi yawa a 'yan kwanakin nan, yayin da yawan mace-macen ƙasar yake ci gaba da raguwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da babban jami'in diplomasiyyar China kuma mamban kwamitin zartaswa na jami'iyyar Communist ta China Yang Jiechi a jiya Laraba a Hawaii. Ganawar tsawon sa'o'i shida da aka yi cikin sirrin a sansanin sojojin saman Hikam a Honolulu shine ganawar ido da ido na farko tsakanin Pompeo da Yang tun bayan Agustan bara. Sun samu rakiyar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Stephen Begun da jakadan China Chui Tian Kai. Pompeo da Yang sun sake ganawa na gajeren lokaci wurin taron cin abincin dare a ranar Talata. Kodayake duk bangarorin biyu ba su bayyana ainihin dalilin ganawar tasu ba, kafar yaɗa labaran China ta bayyana ganawar a matsayin mai tasiri yayin da mai magana da yawun Pompeo kuma ta jaddadawa Yang buƙatar samar da mu'amala mai alfanun bai ɗaya tsakanin Washington da Beijing. Dangantaka tsakanin ƙasashen biyu mafiya girman tattalin arziki a duniya ta shiga mummunan yanayi shekarun da suka gabata kan batutuwa da dama da suka hada da cinikayya, takurawa Hong Kong mai ikon cin gashin kanta da China ke yi, ci gaba da mamaya da take yi a kudancin tekun China da kuma tushen annobar coronavirus da aka fara ganowa a China a Disamban bara. A daidai lokacin da Pompeo da Yang suke ganawa, shugaba Donald Trump ya rattaba hannu a wani kuduri na sanyawa jami'an China takunkumi a sanadiyar musgunawa musulmai kabilar Uyghur wajen miliyan guda da wasu musulmai tsiraru a lardin Xinjiang. Fiye da shekara guda bayan mafi munin harbe-harbe a tarihin wannan zamani, 'yan majalisar dokoki a New Zealand sun amince da tsauraran matakai don dokar hana amfani da bindigogi. Dokar da aka zartar a yau Alhamis ya kunshi rijistar makamai a duk faɗin ƙasar wanda zai ba da hurumin binciko kowane bindiga a ƙasar, kuma zai buƙaci masu ita su faɗi inda suka sayo da lokacin da suka sayo ko suka sayar, inda suka sayo da lokacin da suka sayo ko suka sayar. Kuma zai rage damar mallaka daga shekara 10 zuwa 5. Wannan ya biyo bayan hana amfani da wasu bindigogi masu tashi da kansu irin na soja da soke wani shiri na sayan makamai da majalisar ƙasar ta amince da shi, jinkaɗen da wani ɗan ƙasar Australia Breton Tarrant ya kashe musulmai 51 a masallatai biyu da ke Christchurch a watan Maris ɗin shekarar bara. Tarrant ya amsa aikata laifuka 51 na kisa, 40 na niyyar aikatawa da kuma tuhumar ta'addanci yayin sauraren ƙarar a watan Maris. An sami jinkirin yanke masa hukunci ne har sai wani lokaci a wannan shekara saboda ɓullar annobar coronavirus. Bayan da abokin Saifullah Khan da mahaifinsa suka kamu da rashin lafiya bayan dawowarsu daga wata jana'iza a Chairman da ke wajen Afghanistan ya ce musu su je a yi musu gwaji sai abokin yake zuwa makonni biyu a tsakani sai mahaifin ya rasu. Yana da duk alamomin COVID-19 amma bai yi gwaji ba kuma bai fada wa kowa ba bayan mutuwar shi. An yi masa jana'iza kamar yadda aka saba, inji Khan, mazaunin Islamabad, babban birnin kasar Pakistan. Mafi yawan 'yan uwanshi na Kuwaita, wannan shine rayuwar mafi yawan miliyoyin 'yan kasar Pakistan, suna kin yin gwajin coronavirus kuma ba sa shiga kididdigar mutanen da ke dauke da cutar. Mafi yawan kididdiga da bayanan gwamnati da na sirri da ma bayanai daga jama'a a birane da dama sun nuna adadin waɗanda suke dauke da COVID-19 da waɗanda suka mutu ba shine a rubuce ba. A zahiri adadin ka iya zama ninki biyu ko uku abinda gwamnati ta bayyana, inji Atta'ur Rahman, shugaban kwamitin karta kwana na kimiyya da fasaha da Prime Minister Imran Khan ya kafa a hirarsa da jaridar Bloomberg a jiya Laraba. Daga ƙarshe, ba yabo ba fallasa dai a kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Alhamis, al'amarin da ya kawo ƙarshen wata zabura da suka yi saboda zaton za a samu farfadowar tattalin arziki bayan annobar COVID-19 ta kawo. Kamfanin Nikkei a Tokyo ya faɗi da igo 4 cikin 100 a ƙarshen kasuwanci, yayin da hannayen jarin Hang Seng da ke Hong Kong ya yi ƙasa da igo 2 cikin 100 kana. Shanghai Composite ya cirra da igo 1 cikin 100 da maraicin kasuwanci. A wani wuri a yankin kuma, hannayen jarin S&P da ASX da ke Sydney ya yi ƙasa da igo 9 cikin 100. Kospi da ke Seoul kuma ya yi ƙasa da igo 3 cikin 100, inda SEC da ke Taiwan ya cirra da igo 1 cikin 100. Sensex da ke Mumbai kuma ya haura da igo 7 cikin 100. Kasuwannin Turai ma sun bude cikin jinkiri, inda FTSE da ke London ya yi ƙasa da igo 5 cikin 100. CAC 40 da ke Paris kuma ya yi ƙasa da kashi 7 cikin 100. DAX da ke Frankfurt ya yi ƙasa da kashi igo 2 cikin 100. Kasuwannin duniya a farkon makon nan sun yi armashi bayan da babban bankin Amurka da na Japan suka yi alƙawarin sayen hannayen jarin kamfanoni domin farfado da tattalin arziki da annobar coronavirus da durƙusar. Laraba, masu saka jari sun yi murna da labarin karuwar sayan hannayen jarin Amurka da kaso 17.7 a watan Mayu. Sai dai kuma jihohin Amurka suna bayyana samun karuwar kamuwa da coronavirus, yayin da Beijing take gwagwarmaya da annobar da ta kai ga killace wasu unguwanni. Kasuwar mai ma ba yabo ba fallasa, inda ake saida man Brent na Amurka akan dalar Amurka 37.82 kowace ganga, wato yayi ƙasa da igo 3 cikin 100, yayin da ake saida danyen man Brent akan dalar Amurka 40.73. Sannan dukkanin kamfanonin Amurka uku sun yi ƙasa a yau Alhamis.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna rashin gamsuwarsa ga ayyukan shugabannin tsaron kasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Umar Faruk Musa ya haɗo mana daga Abuja.
Shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya kammala wata ganawa da ya yi da hafsoshin tsaro na Najeriya, inda ya ba su umarnin cewa dole su ɗauki matakai na gaggawa wurin gyara matsalolin tsaro da ke fuskantar Najeriya, saboda shi kan kokarin nasu bai gamsar da shi ba. Mai ba shugaban kasar Najeriya akan sha'anin tsaro ne Major General Muhammad Babagana Mangwano, shi ne ya bayyana wa manema labaru hakan bayan da suka kammala ganawa tare da shugaban Muhammadu Buhari, inda ya ce alƙawarin da Buhari ya yi wa Najeriya shi ne ya samar da tsaro, ya yaƙi cin hanci da rashawa, kuma ya farfaɗo da tattalin arziki. Amma dukkan waɗannan muhimman ayyukan ba za su iya nasara ba idan sha'anin tsaro bai ingantu a cikin ƙasa ba. Don haka ya ce shugaban Muhammadu Buhari ya nuna damuwarsa da neman hafsoshin tsaro na Najeriya su ɗauki matakan da ya kamata domin su gyara lamarin. To, bayan wannan jawabin ne da Janar Mangwano ya yi, na tuntuɓi wani takwaran shi, wato Janar Abdulrazak Umar, wani mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya, domin in ji ko wannan jan ido da shugaban Buhari ya yi wa hafsoshin tsaro na Najeriya zai iya sauya akalar tsaro da take ci gaba da taɓarɓura a cikin ƙasar. Sai ya ce,
to, irin wannan dama in ta zo ka kai kake abin da kake bai isa ba, to, ko dai ka ja kuɗa ka bani wuri in sa wani ko ni in rike ragama, saboda aikin soja ba za ka sa mutum a gaba ba ka ce yi kaza, ba a yi. Idan ka ce za ka ce masa ina so ka cimma kaza lokaci kaza, in ya cimma wannan abin ya yi, in bai cimma wannan abin ba za ka ce me yasa ba ka yi kaza ba ka yi kaza ba, ko dai ka cire shi gaba ɗaya kai ka sa wani wanda zai, ko kuma kai ka rike linzamin ka yi abin da kake so, amma ba za ka tsaya a bayan mutum ce yi kaza ko kar kai kaza, sai dai ka bashi abin da zai cimma. In bai cimma wannan abin ba, to kai da shi.
General Abdulrazak Umar kenan mai shari'a kan sha'anin tsaro a Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja. Haka kuma na tuntuɓi Malam Shu'aibu Mungadi, wani mai shari'a al'amura a ƙasar, domin in ji ko rashin korar waɗannan shugabannin tsaro da Shugaba Buhari ya gana da su zai iya wani tasiri da yake ya musu jan ito a yanzu. Sai ya ce,
abinda mutum yake da shi, shi yake bayarwa a koda yaushe. Fasaha da kwarewa da gogewa da wani sabon dabaru, idan mutum yana da su lokacin ne jan ido zai masa amfani, idan aka yi masa jan ido ya sake dabara. Amma idan dabarar mutum da fasaharsa ba su kai inda zai wato ƙara ƙaimi ba, so jan idon ba zai wani tasiri ba. Abinda masana tsaro suka dogara dai a kai shine wato waɗannan hafsoshi na tsaro a Najeriya. Tun farko dai an koka akan cewa an zaɓe su ne akan alfarma, sa'annan ƙwarewarsu da dabarunsu an riga an ƙure su. Yau duniya ce inda kullun sabuwar dubara ake amfani da ita a kowane irin al'amari na rayuwa. Waɗannan 'yan ta'addan kullun suna amfani ne da sabuwar dabara, to ba zai yiwu a ce su kuma masu yaƙi da ta'addanci dabara guda aka san su da ita ba. Saboda haka a gani na wannan yunkuri ko barazana da shugaban ƙasa ya yi, to ba za ta kai mu ko ina ba, kuma za ta amfani kowa ba, kuma ba za ta sa a samu wani canji ba. Ba abin da zai kawo canji ga sha'anin tsaro a Najeriya face a canza waɗannan mutane, a kawo mutane masu sababbin dabaru, a gwada su a gani.
Shu'abu Mungadi kenan mai shirika al'amura a Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, mu da Amurka a Abuja, Najeriya.
A gai da Umar Faruk Musa. To a daidai lokacin da annobar COVID-19 ta duniya ke ci gaba da hanawa 'yan Najeriya sukuni, sai gashi kuma rashin tsaro ya sake dawowa a kasar. Ibrahim Abdulaziz ya hado mana da rahoto na musamman kan wannan batu.
Babban makasudin da ya haɗa mu a nan, mun zo ne nan domin mu gaya ma gwamnatin jihar Katsina da kuma shugaba Buhari cewa babu ko shakka rayukan al'umma a jihar Katsina ya zama kamar rayukan kiyashi. Babu ko shakka a kowace rana, a kowace awa, a kowane lokaci ana yanka ana zubar da jinin al'ummar jihar Katsina, kai ka ɗauka cewa babu gwamnati.
Nan wasu 'yan jihar Katsina ne ma ke gudanar zanga-zangar lumana game da matsalar tsaro da ta'addabi jihar. Lambarin da tilasta wasu yankuna gudun hijira, kama dai daga jihar Katsina, Zamfara, Sokoto, Kaduna, kai har ma zuwa jihohin Borno, Adamawa da kuma Taraba, kusan dai matsalar guda ce. Wallau ta 'yan Boko Haram ko kuma 'yan bindiga da ke garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Alal misali a yankin Ganye da kuma ƙaramar hukumar Tongo da ke kan iyakar Najeriya da Kamaru, wannan matsalar na ko neman hana jama'a zuwa gona.
Na ce maka Tongo da Ganye abu ya zama ruwan dare, suna kan dutse, suna ga duwatsun nan duk suna kai ana ganin su, dan zaro ba za su je ba, sojoji gwamnati ba za su shiga soja ba, ba za su tura jirgi a zuwa fata suke zuwa, suna na kan duwatsun nan kowane dutse yanzu nan da ka gani a Ganye, ba inda ba za ka samu yankin ba fita wajen ba.
Kamar yadda ma bayanai ke nunawa, masu garkuwan kamar ƙetare da ƙasar Kamar ke makwabtaka da yankin, inda sukan fake a duwatsun da ke yankin. Mai martaba ganwar Ganye Alhaji Umaru Adamu Sanda, sarki ne mai daraja ta ɗaya da ke ma zama babban basarake yankin, ya ko nuna damuwarsa game da abubuwan da ke faruwa a yanzu.
Mutanen mu nan kuma yadda na faɗa akwai damuwa na rashin tsaro. Don mutane wurin mu da akwai duwatsu manya-manya, da dukkanin su gori masu noma suna son abubuwa kamar yadda na taimakawa wannan fanni za a samu ci gaba.
To sai dai kuma kwayan kwanakin nan, sai da kwadubin wasu masu garkuwa mata cika a wani dajin Kamaru da ke kusa da ƙaramar hukumar Tongo, inda tsawa ta halaka wasu masu garkuwa fiye da 20 yayin da suke raba ganimin kuɗaɗen da suka kwata, a cewar majiyoyin tsaro da kuma na ƙaramar hukumar.
So suna jeji suna zanne a kam nasu, wallahi kafin su hankala kawai sai tsawa ya sauko ya kiliyarin su 28 bindigogin su da kuma kuɗaɗen da suka karba duka ya aje musu a wurin.
Wannan matsalar da ke ƙara haɓaka tamkar wutar daji ne ma ta sa wasu ƙungiyoyin kare muradun arewa gudanar zanga-zangar lumana a jihar Katsina da ke zama mahaifar shugaban ƙasa Buhari. To amma kuma daga bisani sai ma aka kama ɗaya daga cikin jigogin masu zanga-zangar na Tura Ashiru Sharif, batun da ko yanzu ma ke jace-ce ku ji a ƙasar. Alhaji Bashir Tofa, ɗaya daga cikin dattawan arewa, a saƙon da ya fitar aka kuma yaɗa a yanar gizo, ya ko bayyana takaicinsu game da kamun da kuma abubuwan da ke faruwa a yanzu.
To wani abin baƙin ciki da ya faru tsakanin jiya da yau shi ne akwai samari waɗanda ke goben tasu ce. Gobe tasu ce, suka tashi saboda rashin tsaro a kasar nan, musamman kasashen nan na arewa maso yamma. Suka ce lalle lalle suna kiran hukuma ta tashi ta tabbatar cewa an samu tsaro a waɗannan gurare da kuma arewa maso gabas da kuma ko ina a kasar nan. To suka taron su lami lafiya suka gama. Wa abin ban sha'awa da na gani shi kansa commissioner na police na kasar Katsina ya bi su tare kuma yayi magana kyawawa ya ba su shawara su lami lafiya kuma suka yi lami lafiyar nan. Amma sai ya kasance da ƙarshe an kai waɗansu shugabannin su. To cikin ƙasa ce wannan, wato ba ma wanda ya sai magana, ba wanda ya sai ce abu kaza ba daidai bane, ko da zai yi su cikin lumana. Wannan gaskiya ina ganin cewa ba ƙaramin rashin dabara bace, ba ƙaramin rashin hikima bace ga su waɗanda suka kukkulla aka ce an kama waɗansu daga cikin samarin nan, wanda suke kokarin su tabbatar cewa goben nan wadda take tasu shi kamar ce yara manyan gobe suke so yau dinnan su tabbata cewa ta gyaru domin goben su je kyau. Amma tsofaffi sun taru sun kewaye sun kama su. Yanzu wannan yaro da aka kama na Stura ba karamin hadari bane a kasan nan, kuma mun faɗa musu sai gaggawa su sake shi domin idan samarin nan suka kukula suka fara barna a kasan nan, wallahi ba mu san inda za ta tsaya ba. Saboda ka ba karamin rashin dabara bace. Ya kamata ina kira ga shi kansa shugaban kasa, ina kira ga shi kansa inspector general na police da babban director na SSS, lalle su zauna su amfani da hankalinsu, su amfani da kwallonsu, su zama masu kishi, su zama masu adalci, su zama masu son ci gaba, su saki yaron nan kafin samarin nan su kubula su fara barna a kasan nan. Idan ku suka fara, ina tabbatar muku cewa duk wani wanda wani abu dame shi a kasan nan sai ya shiga cikin wannan barnar. Hatta sojojin, tunda kowa cikin matsuwa yake, kowa cikin bakin ciki yake, waɗansu talauci ya dame su, waɗansu jarkan sun kare, waɗansu suna nan sun rasa yanda za su tafi da rayuwarsu. To a ce ma magana ba za su yi ba sai a kira su a ce za a tuhume su. To na gani wannan rashin dabara ce.
Ko a kwanaki sai da 'yan majalisar dattawa da na wakilai suka mika bukatar yin garan baro ga shugabannin tsaron kasar tare da bada shawara kan ɗaukar matakai da kuma ƙarin jami'an tsaro don magance wannan matsalar. Honorable Abdulrazak Namdas da ke ma zama shugaban kwamitin ayyukan soja na majalisar wakilai wanda shi ma yankinsa ke fama da wannan matsala ta garkuwar jama'a, ya ko bayyana dalilansu na bada wannan shawara a yanzu.
Eh, wannan abu ne wanda kowa zai damu. Amma zabata gaskiya na san an yi sace-sace kuma yan bindiga sun kashe mutane da yawa da sauransu. Wannan abu ne ba mu ji daɗi ba. Mu da muke taraya mun ga masu shugabanni mun yi kuduri a majalisa wanda zai ja hankalin fannin zatasuwa su duba cewa wannan abun in an furta haka za mu shiga matsala. A matsayina na wanda yake kamar chairman na kwamiti na gudanar da aikin sojoji, na yi bincike kwanakin ba sati biyu da ya wuce na ga majalisa kuma an amince cewa a kasar nan ya kamata a ɗibi sojoji kai 100,000. Ya'yanmu ko kana son sojoji miliyan 1, muna da matasan da masu karfi ji da ci da to da karfi suna daidai su shiga soja. Don haka dole ne mu kara wayannan yan mutane, mu kuma gwamnati ta kara karfi da gwamnati ta mayar da hankali akan COVID-19. Dukiyar da aka kashe yau zaka tar maganan sace-sace mutane da sauransu da Boko Haram, wannan mu mayar da hankali ya fi abin da aka yi akan maganan wai COVID-19. Nawa ne COVID-19 ya kashe? Ko ka kashe mutane ɗaya ba za mu ji daɗi ba, amma nawa kuma yau a rana ɗaya an kashe mutane 81.
Amma wasu na kakamun kan cewa duk da cewa a baya kun gani tsofaffin kun yi bada kuɗi a kamata a kan cewa a yi garan bawo ga su kansu hafsar sojojin Najeriya wato a yi musu murabus, amma yanzu shi kake ji sai abin sai ji shi musu a ranar kan cewa ko kuma kun bai riba kun sha kiɗa ne ko kuma a'a ya fi ganin wannan mataki da ba ɗauka ba, ba gani shi ya jawo wannan tabarbaran tsaro.
To ya kamata 'yan Najeriya su gane cewa kowa da aikinsa. Ni ina aikin doka majalisa, ni doka fannin zatasuwa sun suke gudanarwa, ba zan yi aikin yi doka kuma in je kuma na gudanar da aikin ba. Mun ba da shawara ɗin nan kuma za a bari ga wanda yake kan kujera, shi shugaban kasa shi ne kaɗai yake da dama ya san wasu abubuwan da yake da shi yake ji security report ɗin da yake da shi, mun ba za mu sani ba. To mun ba da mu shawara, amma sai mu bari sai lokacin da ya ga ya dace. Amma jama'a sun san ga abin da muka faɗa baya.
A kullum dai hukumomin tsaro kamar ce suna nasu kokari da magance wannan matsalar. DSP Suleiman Yahanguroje, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, ya kuma ne irin matakan da suke dauka.
Rundunar 'yan sanda na nan da tsane game da abubuwan da ke faruwa, amma yawancin al'amarin barayin suna shigowa ne ta gefen Kamaru, amma nan take commissioner 'yan sanda riga ba da umarni, dama akwai jami'an tsaro wanda aka kafa akan border domin su hana shiga fita, kasancewar akwai dokan gwamnatin tarayya na hana shiga a cikin kasa. To nan take yanzu dai mun riga mun samu haɗin gwiwa na jami'an tsaro, musamman maharba da kuma yan banka, domin an ba da DPO da kuma area commanders na wurin da su tabbatar sun dauki matakai na dakile wa'annan da suke shigowa su yi mana barna.
DSP Suleiman Yahanguroje kenan kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa. Kuma koma da menene, fatan talaka shine Allah ka kaushin wannan matsalar tsaron. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gai da Ibrahim Abdulaziz, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum mai sauraron shirin takaitattun labaran wasanni da muke kawo muku a kowace ranar Alhamis na cikin mako daga gidan radio muryar Amurka da ke zuwa muku daga Najeriya wanda ni Abdulwahab Muhammad Abin Bauchi kan shirya da kuma gabatarwa. Mai sauraron suka shirya ka kuma bani aron kunnuwanka don kuwa za mu yi waiwaye ne a don tafiya inda za mu shaida muku sunayen mata guda takwas 'yan Najeriya da suka yi fice a fannin guje-guje da ya daga sunan Najeriya a fadin duniya a gasar guje-guje da aka gudanar a kasashen duniya a lokuta daban-daban har ma da cikin gida Najeriya. Mace ta farko da ta fito da sunan Najeriya a fannin gudu ana kiranta Blessing Okogbare inda ta yi gudun mita 100 cikin daƙiƙa 10.79 a London a shekarar ta 2013. Sai kuma Gloria Oloze da ta kasance mace da ta sha kan duk wasu mata a fannin gudu a shekarar 1999 ta yi gudun mita 100 cikin daƙiƙa 10.90. Sai kuma Mary Onyeli wanda a tarihin Najeriya ba sa yi mace mai gudun tsiya kamar ta ba sai a lokacin da Blessing Okogbare ta bayyana, domin ko ita Mary Onyeli ita ce ta mamaye filin guje-guje daga shekarar 1980 zuwa shekara ta 2000. Ita dai Mary Onyeli ta sami nasarar lashe gudun mita 100 har sau 11 a gasar cikin gida wanda tarihi babu mace da ta sami wannan matsayi. Ta janye daga harkar guje-guje a bayan da ta sami lambar zinare a gasar nahiyar Afirka da aka gudana a shekara ta 2003 a birnin Abuja, Najeriya. Sai kuma Damola Oshayemi an fafata da ita a gasar da aka gudanar a birnin Sao Paulo na kasar Brazil inda ta yi gudun mita 100 a cikin daƙiƙa 10.90. Sai kuma mace da ta zo ta biyar a jerin mata da suka yi fice a fannin gudu wato Messi Nku ta sami nasara a gudun mita 100 na cikin gida a shekara ta 2002. Endurance Ojokolo mai lakabi da sunan Bulldozer ta yi suna a fannin tsallen long jump da kuma gudun 4x100 meters da kuma gudun 4x400 meters wanda wannan rukuni ta sami lambar azurfa a gasar nahiyar Afirka na yan kasa da shekaru 20 da aka gudanar a shekara ta 1994. Sai kuma Christy Opara Samson wanda ta taimakawa kungiyar maguda mata a gudun 4x400 meters a gasar Olympics na shekara 1992 inda suka ciwo lambar azurfa tana da ma'aunin gudu na daƙiƙa 11.7. mace ta takwas a jerin mata maguda ita ce Beatrice Otundu an fafata da ita a gasar kungiyar maguda mata Najeriya a birnin Barcelona a shekara ta 1992 a gudun 4x400 meters inda suka sami lashe lambar azurfa. Ita ma tana da ma'aunin gudu na daƙiƙa 11.8. za mu karkare shirin takaitattun labarin wasannin wannan mako ne da batun alƙawarin da hukumar kwallon ƙafa ta Najeriya ta ɗauka ne wa iyalan marigayi Abdulrashid Yakini na bada naira 30,000 a kowane wata. Sai dai halin da ake ciki ba su ga ko da sisin kobo ba. Yarwar marigayi Abdulrashid Yakini Simiat a ranar 16 ga wannan watan da muke ciki ta shaida wa kamfanin dillancin labarai NAN cewa shi minista ya cika alkawarinsa domin sun sami na wannan watan Mayu. Sai dai babu wani bayani daga hukumar NRF kan alkawari dai. Cikawa Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida da Abdulwahab Muhammad da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
New Zealand a yau Alhamis ta bayyana mutum na uku da ya kamu da coronavirus a cikin makon nan, lamarin da ya sanya gwamnati sake daukar tsauraran matakan killace masu shigowa kasar bayan da ta yi shelar kauda yaduwar cutar a kasar. Duk sabbin kamuwar su uku sun shigo ne daga wasu kasashe na sassan duniya zuwa New Zealand, da baya-bayan nan ya zo ne daga Pakistan wanda tuni aka killace shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da babban jami'in diplomasiyyar China kuma mamban kwamitin zattaswa na jam'iyyar Communist ta China Yang Jiechi a jiya Laraba a Hawaii. Ganawar tsawon sa'o'i 6 da aka yi cikin sirri a sansanin sojojin saman Hikam a Honolulu shi ne ganawar ido da ido na farko tsakanin Pompeo da Yang tun bayan Agustan bara.
Masu sauraro ba kire abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku jo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ya kaya na gabatar da shirin da kuma Julie Levis Gresham da ta bada umarni
da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke